tafsiri sannan daga baya sai mu amsa tambayoyi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
نعم الله جل وعلا يأتي فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي شن wanda ya kasance mumini sai zama kamar wanda ya kasance fasiki la yastawun shi daidai ba amman ladina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa amma waɗanda suka yi imani to waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagargaru wato kyawawan ayyuka alahum jannatul ma'wa to waɗannan gidajen aljannatai wato aljanna gidaje na aljannar makoma masu tabbata ne a gare su nuzulan irin kyautar saukar bako da za a yi musu bima kanu ya'malu saboda abinda suka kasance suna aikatawa amma alladhina fasaqu amma waɗanda ku suka zama waɗanda suka yi fasikanci suka fita daga da'a da addini ta hanyar kafirci da kuma rashin bin Allah da ƙaryatawa da rashin bin Allah fa ma'awahum an-nar to waɗannan makomar su ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha ko yaushe suka yi nufin su fita daga cikin ta wa idu fiha sai a mayar da su cikin ta wa qila lahum kuma a ce musu zuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun kudandana azabar wuta wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa da ita wato ita azaba wala nudhiqannahum min al'adabil adna kuma lalle wallahi zamu dandana musu azaba a nan duniya wato azaba wanda take mafi kusa dunal azabil akbar kafin azaba wanda take mafi girma la'allahum yarji'un domin kaunar wato ko za su dawo ya zuwa ga imani su tuba bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wato kyakkyawar makomar waɗanda suke imani da ayoyinsa yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qamu sujada ya ambace su da irin ladan da Allah zai ba su kafin nan kuma ya ambaci cewa zai cika wutar jahannama da waɗanda Allah ya ba su shiriya kuma ba su yi shiriyar ba ba su bi shiriyar ba suka kafirta saboda haka za a ce musu ku dandana wato a fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku dandana sakamakon abinda kuke fuskanta ku dandana wato sakamakon haduwarku da wannan rana wanda kuka manta saboda mantawar ku da kuke da wannan rana to mu ma Allah madaukakin sarki yake cewa zai kale su Allah yake cewa zai kale su a cikin azaba to sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana abinda zai nuna waɗannan jama'a guda biyu ba su daidai suke da juna ba wanda ya kasance mumini zai kasance tamkar wanda wato zai zama kamar wanda yake fasiki fasiki anan ana nufin kafiri domin a ƙarshen ayar ana cewa wadhuqu adaban fadhuqu wa qila lahum dhuqu adaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun kun kana azabar wuta da kuka kasance kuna ƙaryata ta kaga wanda yake ƙaryata azabar wuta wannan wani ne shi kafiri ne saboda haka fasikanci ma'anarsa fita daga da'a mutum zai iya fita daga da'ar Allah ta hanyar kafirci in ya zama ku ya fita daga bin Allah kwata-kwata ya ƙaryata ku kaga wannan za a iya ce masa fasiki amma fasikancinsa na kafirci ne akwai kuma wanda yake fasikancinsa ba kafirci ba ne ya fita daga da'ar biyayya ga Allah ta hanyar rashin yin waɗansu wajibai ko hanyar aikata waɗansu ayyuka na haramu ku kaga shi ma ya fita daga da'a amma fitarsa daga da'a ba ta kai shi ga kafirci ba to shine akan ce mafasiki bi ma'ana wanda yake fasikancinsa bai kai shi zuwa ga kafirci ba amma zalunci da fasikanci duk ana sifanta kafirci da shi Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humu zalimun kafirai su ne azzalimai kuma Allah ta'ala ya ce wa man kafara ba'da zalika fa ula'ika humul fasiqun وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وان جيكا قلت باين وانا وسوى أن سوني فاسقين هذا أي كرا كافرين فاسقين saboda haka ana kiran fasikai da azzalimai ana kiran kafirai da haka wannan ba hujja bace akan cewa dukkan wanda ya aikata fasikancin rashin bin Allah ya zama kafiri domin ɗan qur'aniyun suna hujja da wannan aya su nuna kan cewar wato masu aqidar khawarijawa da suke cewa duk wanda ya yi saban Allah kafiri ne duk mai aikata kaba'ir kafiri ne su ce ai gashi fasikai ne amma kuma an ce musu za su shiga wuta za su dawoma saboda haka ya nuna kan cewa fasikai dukkan fasiki kafiri ne alhali kuwa akasi din shine sahihi dukkan kafiri fasiki ne amma ba dukkan fasiki ne kafiri ba an fahimta amma duk kafiri fasiki ne tun da shi Allah ya faɗa wa man kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun to Allah yake mu wanda ya kasance mumini ba zai zama kamar wanda ya kasance kafiri ba ma'ana wannan dai a lahira a bayyane yake shine wanda Allah ya bayyana makomar kowanne daga cikin su amma haka dalika tun a nan duniya wanda ya kasance mumini ba zai kasance kamar fasiki ba fa na ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun أفنجعل المتر أفنجعل أفنجعل
أفنجعل
أفنجعل أفنجعل أفنجعل أفنجعل المسلمين كالمجرمين لا مسيني مسلمين كما مجرمين أم نجعل الذين يفسدون في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لكم أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك شين دام سنة وطن لتتي إيمان لتتي أيسا نجري كما ما سؤرنا باين أسا كتا دام سنة وردو ما سؤران الله مفاجري وطو بزاس زمن تو دي دي با وما يستوي الأعمى والبصير شيني وقال الأعمى مني كنا ميغني وطو أكاتري كنا مكاهو البصير هو ميغني كنا مثل الطريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع duk wannan yana nuna kan cewa ba za su zama to daidai ba da mumini wanda yake bin Allah da fasiki wanda yake daga da'ar Allah kuma tun a nan duniya za ka gani ɗabi'un su za ka sani sai daga cikin ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waɗanda ya rena waɗanda suka zama su ne suka yaye su daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makarantar imani ya suka kasance duba wanda daga cikin sahabbai wanda ya zo Makka yana neman masauki sai yana uya dan anje yaje zai ji labarin abinda ake ciki a Makka matsayin ɗan jasus da addini ga musulmi sai wata kinaki wanda da a cikin jahiliya ta kasance farkarta ce ki yana koya kika ganshi kace ina zaka je ki mata alama ta shiru sai kace yazo ka kai shi gidanka ki tuna irin da abin da kike yi a da kace shi ya musulunta yace ai yanzu wato ma'ana halin sa ya zama to daban kike mamaki cewa shine wanda da kike ga irin halin da kike kuma yanzu ya canza ya zama to wani abu daban to haka addinin musulunci yake yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da cewa sibga Allah wato rinin Allah wa man ahsanu min Allah sibga waye ya fi kyau a wajen rini irin Allah daga ya haka to Allah yake rinin mu'minai ya buɗe ya karkade musu dukkan al'adar jahiliya har su zamanto ba wani abu da zai sanya su zamanto sun yi kama da waɗanda suke a cikin duhun kafirci da zalunci da fasikanci waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar ta sauka ne akan Uqbah bin Abi Mu'ayth da Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala wato mumini da ake nufi wato Ali ibn Abi Talib kafiri kuma da ake nufi shine Uqbah bin Abi Mu'ayth ɗaya daga cikin manyan makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ne ya matuƙa wajen wato izaya cutarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata ran Ubay ibn Khalaf abokin sa ne yace ba zan sake maka magana ba sai ka nuna min kan cewa kai da gaske kake wajen bukanta ma wato Muhammad har da ce masa ya je ya yi kaki ya tofar a kusa kuma haka Uqbah bin Abi Mu'ayth yayi yayi kaki ya tofa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna cewar ya faranta ma wato abokin ka Ubay ibn Khalaf sai kuma shine ya dauko wato kayan ciki da mahaifa na taguwa da aka soke ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ya zo ya dora akan sa ya dora akan wuyan sa ya kasa dagowa saboda nauyi sai Fatima ta zo bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana kuka yana zagin su ta cire abin daga wuyansa sannan ya dago to wannan Allah madaukakin sarki ya nuna karshen sa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kalle shi cikin bakai yace Allahumma alayka bi Uqbah bin Abi Mu'ayth Allahumma alayka bi Ubay ibn Khalaf Allahumma alayka bi Amr bin Hisham duk ya kirga su yace Allah na haka da su duk su su bakan nan aje a cikin ramin rijiyar Badar a ciki aka kashe su aka jefa
shine Allah yake inna kafainaka mustahzi'in min ikramaka ma ki maka izini to ku duba irin wannan duk tarihi ya sajjala wa zaka ji an ambaci uku ba tabini bo azimu aitin annan duniya in ba da kinuwa ba ina masu tutiya da shi ina masu tutiya da shi wanda za su ce suna alfahari da waɗanda suke gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam wai zaka samu haka cikin kafiran ma ne ba san ma wane ne shi ba ballan tana ma sai alfahari da shi domin Allah ya da kusa da sunan Allah ya riga ya mayar da shi al-absar yankake shine wanda Allah ta'ala ya saukar da aya yawma ya'budu wa yawma ya'budu zalimu ala yawmi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da ijaz wannan lokacin da shi uba yake cewa a ranar da azzalimi zai rika ciwon dan yatsansa kina cewa ya kai tona ina ma ban kama hanya irin wanda aboki na ya sanya ni akan ta ba ban kasance tare da shi ba ya kai tona ina ma na dauki hanya tare da manzo a wannan shine da Allah ta'ala yake yanzu wanda yake mu'mini kamar sayyidina Ali zai zama to kamar wannan ne muke cewa yanzu akan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda amirul mu'minin ne wanda Allah madaukakin sarki ya kawo masa farala iri iri wanda ake cewa cikin sahabbai da wuya ka samu wanda abubuwa suka zo na manafi akan sa to wanda yake haka zai zama to kamar wanda yake tunani tun a nan duniya ba za ka zama to kamar ɗaya ba domin tun a nan duniya za ka ga bambanci a tsakanin mumini wanda ya fahimtu da sifofi na mumini da sifofi na imani da kuma kafiri domin mumini da ya fahimtu da sifofin imani yana da gaskatawa da Allah yana da gaskatawa da ayoyin Allah yana da imani da gaibi yana sallah yana kasantar da kai ga Allah baya girman kai baya sata baya zina baya cin amana ga sunan da dukkan sifofi kyawawa yana tare da su su kuma kafiri fasiki da kusan wannan yake to da ba za su zama musu daidai ba kuma yana Allah ta'ala ya ce to sannan Allah ya ambaci makomarsu waɗanda suka yi imani Allah ya ce suna da aljannatai ya ce aljanna ɗaya ba jannatul ma'wa aljannatan makoma wato aljannatai waɗanda suke su ne makomarsu kamar dama sun taho ne ainihin gidansu na haƙiƙa aljanna ce domin can za su shine inda idan ka fita ka gama zagayenka a gari inda za ka koma ka kwana ita ce makomarka menene ya ce utsawwifu ma utsawwifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu laka'i kana so ya zagi matarsa ya ce zaga in gama zagayena sai in koma zuwa gida wanda za a ce mai zama a cikinta makomar gidan za a ce mata ya laka'i kir da ita inan na ita ce allaka wato yana so ya zagi matarsa ya gama wahala amma idan ya koma gida maimakon ya zama to ya koma makoma sai koma masifa da bala'i ku ga gani sai yake sun ma'awi shine alma'awa to an kira an sifanta aljanna da cewa makoma don a nuna maka kan cewa nan duniya gidan tafiya ne masauki ne a hanyar tafiya na komawa gida komawa makoma ita ce ainihin makoma domin makomar biyu ce ko aljanna ko wuta shi sa Allah ya amfani da kalmar guda biyu su wanda suke imani Allah ta'ala ya ce lahum jannatun ma'awa wa amma allazina fasaqu fa ma'awahum an-nar wanda ko suka yi fasikanci makomar ta su ita ce wuta su ma wato asali can ne makomar nan duniyar kawai da suka zo sun zo su dan shakata ne kamar hutu akan hanya kuma yadda Ibn Umar yake cewa ta kasance a duniya a wato kamar matafi ko ne yanke hanya a ko bako wanda ya zauna a ƙarƙashin bishiya yana dan hutawa saboda haka ita aljannar makoma ita ce ainihin makomar da za mu koma Allah madaukakin sarki ya sanya ta zaman ta ce makomar to kuma Allah ta'ala ya ce ita wannan aljannar wanda za a sanya su a ciki a matsayin makomar su wannan nuzul ne nuzul shine liyafar da ake ma bako idan ya zo yanzu idan ka kaddamar bako idan ya zo kamar yadda al'adar larabawa take idan bako ya zo dole sai an yanka masa rago ko akuya ba zai yi ka yanka masa kaza ba ko ka je ka siyo masa abincin matsa
abincin restaurant rago za ka yanka musu in ba ka yanka ragon nan ba dalilin wannan yar ka fitar ta mijin aure dalilin wannan ba wanda zai aure daga gidanka ɗan ka ba ina neman aure ba za a ba shi ba a ce gidan marowata da ban san girman baƙo ba kuma wannan al'adar tana nan har yanzu kuma idan ya zo cin abincin idan aka kawo masa ragon kai ne gida ba za ka ci abincin ba sai ka rinka yanka naman kana sawa a gaban in hankalinka in ya ce dole sai ka ci ya ce a kanta alaika na sa'a na rinka sai ka ci haɗa ka da Allah to sai ka rinka ɗan a sakar gani in bai gani ba sai ka ɗan ci amma gabaki ɗaya zaman ana masa nama suke a gaban su abinda ka san yana so ba za ka ci ba wane baƙo dai wanda yake baƙo ba wai yau baƙo ana nufin wanda yake ɗan garinku kawai ya zo ziyararka baƙo wanda yake matafi ya zo ya sauka a wajenka ɗan hanya wanda ya zo saboda ka san su a zamaninsu a cikin sahara mutum yana cikin tafiya gudunarsa ya yanke ko ya ɓata hanya ya samu gida a cikin ungurmin daji a nan zai zauna nan zai sauka to in ya gama wannan abincin to shi ne fa zai ɗauka ya kai ma mutan gida su sai dai su ci sauran baƙo wannan har yanzu larabawa ta haka su in baƙo ya zo ba a yin abinci tare da mutan gida ragowar baƙo suke ci to wannan yana wannan shine annuzu shine liyafar baƙo da ake masa to wannan yana nufin kan cewar gobe ba za a bashi abinci ba dan an yi masa wannan liyafar har gobe ma sai an masa har masa kwana uku akwai nuzul shine abincin saukar baƙo sannan kuma akwai liyafa ita ce liyafar saukar baƙo shine haƙƙin liyafa na kwana uku kwana uku baƙo yake da haƙƙi ba dole ne ka ciyar da shi ka shayar da shi ka bashi masauki idan ya zo to bayan kwana uku to shine kuma abin da kai alƙari akan wannan wannan mustahabi ne to abin da Allah zai bayar na aljanna ita aljannan makoma wannan taron baƙo ne kirin garar da ake yi ma baƙo shi yasa waɗansu daga cikin malamai masu ƙarƙara da Hausa kamar su alƙali Nasiru Mustapha da irin su malamin Sheikh Nasiru Kabara Allah ya kansu baki daya suke kiran abin garar baƙo to mu a nan Hausa zamani sai mu ɗauka gara abinda ake mutum jiri ne in zai tafi amma no wannan su suna nufin wato abin da aka kaddamo na baƙo na wato kyauta ta musamman to wannan ya nuna cewar abin nan da Allah zai bama waɗanda suke imani kamar taron baƙo ne ake musu tsari kuma zai biyo baya na abin da yake za su samu in sun shiga cikin aljanna Allah kan ya mun masu rabo a cikin to Allah na baƙon ka a yi wata wannan Hausar ba wannan karatun na ke ne a lalata yi da wale wannan karatun da ke yi a iyayenmu kwarai da gaske ai al'adar musulunci ta amma yanzu ba koma in yazo abin nan wa ma zai ma kula da shi wannan kuma fa haƙƙi ne wanda musulunci ma ya yarda da shi kuma dalilin haka ne ma wannan kwana ukun da baƙo zai yi dalilin haka ne ma Imam Malik yake cewa iyakacin ƙasar kwanakin da mutum zai yi na ƙasar kwana huɗu ne saboda shi ne zai fitar da kai daga zamantowa baƙo shine azancin Malik da yake cewa matafi in ya zauna a waje kwana huɗu zai cika sallah idan ya fita daga halin baƙo ya zamanto mazauni shi ne azancin Malik rahmatullahi alaihi amma fa wannan ba da shi muke fitawa ba muna fitawa da mazhabar Abu Hanifa kwana 20 saboda kowa kama mutane to Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suke fasikanci wato suka fita daga bin Allah suka fita daga imani da bin Allah to makomarsu ita ce wuta wato ita ce makomarsu ita ce wuta inda dama kowa kuma a kusani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa an yi masa gidansa a aljanna an yi masa gida a wuta kowa yana da gida a aljanna aljannan makoma gidan ya riga da an yi idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta wanda ba su samu shiga ba gidajensu sai a raba shi gado tilka aljannatu allati uristumuha wani bisa aljanna da aka gadar muku da ita sai a raba musu gidajen kasuwa kamar yanda ƴan wuta duk a gida a wuta kowa yana da gida a wuta kamar yake da gidi a aljanna ƴan wuta in sun shiga wuta sai kuma a ɗauko gidajen ƴan aljanna da suka shiga aljanna a raba musu
bani a ƙara musu azaba akan azaba zidnahum azaban فوق العذاب da azaba su ana kiyaye shi mun sannan Allah ya sanya wannan azaba da cewa duk lokacin da suka yi nufin su fito daga cikinta sai a mayar da su cikinta haki a ce musu kudandana azabar wuta wanda kuwa kasance kuna ƙaryata ta wato ba wai wutar ce kuke ƙaryatawa ba a'a azaba su azaba a larabci namiji ce sai ta al-qulubin yazo da allazi wanda yake nuna namiji amma kamar a can suratu saba'in aka sukanta ita wutar ce اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون كان في اكا سفنت وتر اما nan sai aka sifanta azabar cewa ita ce wanda ku kasance kuna ƙaryatawa domin waɗanda suka kafirta sun ƙaryata wuta sai ta azabar ta kai ne daga cikin su nau'i ne na kafirci idan mutum ka tabbatar da wuta amma ka ƙaryata azabar wuta ka ƙaryata Allah ka ƙaryata gaibu in ka wato in ma ka tabbatar da azaba amma ka ƙaryata wuta ka ƙaryata gaibu kafirci sannan Allah yake wala nuziqannahum min al'adab al'adna dan tantana musu daga azaba wanda take kusanci a mafi kusanci kace azabar duniya ko ma bayan azabar lahira la'annahum yarji'un saboda kaunar ku za su dawo wato Allah yake wannan rantsuwa Allah yake cewa nan ne zamu tantana musu azabar duniya din nan ita ce kamar fari da shekarun rashin ruwa da cututtuka da kisa da ribatarwa da ake musu kamar lokacin yakin Badar aka karkashe manya-manyan su jigajigan su aka kuma karkama wajen 70 daga cikin manya-manyan nasu aka zalika lokacin Uhud aka karkashe su aka zalika aka zo aka ci su a cikin zaman tori ba sai kamamun yaki a fatu Makka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafana take wannan yana daga cikin al'azabul adna to Allah yake wannan ko ma bayan al'azabul akbar azaba mafi girma ita ce lahira wato Allah yana dandana maka tare azaba tun a nan duniya kafin azabar lahira domin kaunar ku za su dawo domin sunnar Allah ta gabata cewa in Allah wato ita azaba daga cikin abin da take sanyawa tsanani wanda idan yazo na azabar Allah daga cikin abin da yake sawa yana sanya dan adam girman kansa ya kare ya kaskantar da kai wanda a lokacin nan yayin da ya kaskantar da kai girman kansa ya rabu da shi domin an nuna masa iyakarsa saboda azaba ita take nuna maka iyakarsa ku duba corona inda take mana ku duba corona inda take ma bai yanda take ma masu mulki mana da masu kuɗi da masu isa inda kowa ya zamanto cewa wato ya zamanto kamar mai kazuwa kana ganin ta in babu wannan abin sai ga ana nesa da shi daga gwamna wanda ya je ya yi hannu da mai corona in aka ga gwamna sai ka ga gwamna da ake tauri a karɓi hannunsa hannu biyu sai ga ana makalai hannu ana nema a yi nesa da shi to wannan kaskancin da azabar Allah take sawa mabuɗi ne ga jikansa wannan sai ya zamanto sanadiyar mutane su dawo ya zuwa ga tafarkin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala qad akhadnahum bil adab mastakanu li rabbihim wa ma yatazawwarun kuma Allah madaukakin sarki yace wala qad arsalna ila umamin min qabli akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarrun mun aiko zuwa ga al'ummomi gabanin ka muka rike su da wato cututtuka da tsananci domin su kaskantar da kansu ga Allah to shine yarji shine komawa to shi yasa idan azabar Allah ta zo Allah yake abinda ake so ga bawa shine in Allah yayi bulala ka nuna kan cewa ka ji bulalar ta shi yasa ne ma malamai suka ce yana daga cikin hikima kar idan ibtila'i ya zo maka kamar an yi maka kata an sace maka mota yau ana sace maka motar a ran nan ka je ka dauko wata sabuwa gangariya wato ka nuna ma Allah kan cewa kai to gashi ni kuma ga musanya ya zo amma ka ji cewa an yi maka ka ji lalar ka ji cewa an maka bulala din ka ji hadadin sannan daga baya ka zo ka yi wannan ka ce wannan musaya ne daga Allah amma Allah ya kawo wannan dan ya dandana maka dandana din ka dandana ka nuna ma Allah cewa ka ji hadadin wannan ibtila'i sannan daga baya kuma ka nemi ta'awili musanni daga Allah amma dan har ka nuna ma Allah cewa yayi kuma ka azab da shi an yi mata ka jijjige ta ka tan wadansu haka suke to rashin sanin Allah ne yake sa
to in yayi haka da niyya
na'am a ai dama in yayi haka da niyya in yayi haka da wannan niyya amma yawanci malamai suna cewa irin wannan idan ikhlasi ya zo sai da kai gaggawar wato baddalawa ka dai nuna kan cewar ka jira da din wannan ibtila'in da Allah madaukakin sarki yayi maka domin shine a tabarru din Allah amma an Allah ya ga in Allah ya sako maka tsanani abin da yake so kai yar murya kai kaskanci idan ma kace kai ko wannan shine shahid abin da kake fada a sama dai yayin da ta zo kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa afnitni khayran minha daga Allah muke daga Allah zamu koma kai wannan istirja'i kace Allah ka bani lada a wannan musibar kuma ka musanya mun da abin da yake fita to ka mayar ma da Allah to kada wani abu ya biyo daga baya ka dai ji kai da cewa musiba ce da ta zo maka daga Allah to ashahi Allah yana dandanar yana kawo azaba kuma bayan wata azabar wanda kike mai gan wanda kike mai halakarwa ga baki daya domin ya bude ma bayan Allah hanyar tuba la'allahum yarji'un to sannan Allah ta'ala yake
man a'lamu mimman dhikra bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna min al-mujrimina muntaqimun
Allah yake wa man a'lam wane ne yafi zalunci mimman dhikra bi ayati rabbihi da wanda wato aka wa'azar da shi da ayoyin ubangijinsa kuma a araba anha sannan ya bijire ya kauda kai ga barar ayoyin inna minal mujrimina muntaqimun mu wato azabar dauka masu daukan tunkar azaba ne daga masu aikata manyan laifi a gare mu wato babu wanda yake yafi wannan zalunci wajen Allah wanda ake masa wa'azi da ayoyin Allah da girman ayoyin Allah ayoyin da ake nufi anan ayoyin Allah na alqur'ani kun ake masa wa'azi da alqur'ani sai ka ga ya kauda kai da barin ayoyin alqur'ani da cikin da ibrikin tunani a cikin shi da yin tunani a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akan ma mutum ya karanta karshen ayoyin karshe na surat ali imran da yin tunani a kai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waylun liman qara'aha thumma lam yatafakkar sanan azaba ga wanda ya karanta wadannan ayoyi sannan yake yin zurfin tunani a ciki to ballantana kuma wanda za a yi masa wa'azin ana yin wa'azin sai ka ji yace a kawo wani abu daban akwai wani zama wani zama da muka yi tare da wadansu idan muka zama karatu muka yi tafsiri bana manta lokacin tafsirin suratul qaf muke yi kun san suratul qaf da take bayyana halin mutuwa din ana jamawa ana gama tafsirin mutane duk jikin shi yayi la'asar akwai wani a cikin sai ka ji ya fara waƙar aka ji ya fara waƙar ko dan kwairo ko wanda da kici kike nan sai ka ji an fara kuma dariya ana sharboya kamar ba a yi wannan wa'azi to wannan yana daga cikin abinda zai ga abinda zai hujire da gare shi wannan bala'i ne domin babu zalunci da yafi wannan zalunci ne saboda ka zalunci kanka ka hana zuciyarka ta saurari ayoyin Allah bayan sauraron ayoyin Allah nan shi ne zai zama to maka mabudin alkhairi shi ne zai sanya saka tun da alqur'ani dan saka ne wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika dan saka ne gare ka da mutananka ka zalunci kanka ka hana mu kanka wannan ka zalunci ayoyin Allah dan ayoyin Allah ba su cancanci wannan ba ayoyin Allah da inda za a saukar da su a kan dutse dutse sai ya dare saboda tsoron Allah amma kai an karanta maka su ayoyin ba su sun yi tasiri irin tasirin da ya kamata ba ka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da alqur'ani ka zalunci janabin Allah jalla wa ala domin baka girmama Allah yanda yake cancanta girmama shi ba yanda kai ta'amuli da zancen Allah ba zai girman Allah ba zancen Allah ne ba saboda haka babu wanda ya fi zalunci daga wanda ya yi wannan shi ya sa sai Allah ya ce mu masu yin sakamakon aukan falsa wato sakamakon azaba ne ga waɗanda suke masu aikata laifi al-mujrim al-ijram anan ana nufin laifin da suka yi a gefan wato ayoyin Allah da kuma haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanin su gabaki daya wato Allah madaukakin sarki masu laifi sai wato shi mai daukan wato mai yin sakamakon azaba ne akan su to yaya kuma ga wanda yake shi ne ku zalunci a cikin su idan dukkan masu laifi Allah zai musu sakamakon azaba to ina kuma ga wanda suka fi kowa laifi wanda suka fi kowa yin zalunci da wanda suka fi kowa yin laifi wannan narko ne mutum ya ji akan wato gudar akan bijirema ayoyin Allah da rashin sauraron wa'azi da rashin sauraron wato da rashin tunani yayin da ake karanta maka ayoyin Allah wanda zai sanya zuciyarka ta bude wato ka amfana da shi to sunan Allah ta
ana bani azaina mutan kitaba fala taqul fi yasin lilqa'i وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب والله حقيقة من بعد النبي موسى الكتاب كيني التوراة ولا تكن في مرية من لقائه إذا كتفن كي أتكن وكنتو وجن سعدوا دشي wajen saduwar ka da annabi Musa a garin Isra'ila kada ka zama to mai kokonto akan wannan wannan bayani ne ga mu'jiza wannan akwai ɗaya daga cikin fuskokin tafsirin wannan ayar kenan akwai waɗansu fuskokin da zamu ambata waja'alnahu hudan li bani Isra'il kuma mun sanya wannan littafin shari'a ga bani Isra'il wannan wato tanbihi ne kamar yadda Allah ta'ala wato ya ba mu bani ya ba mu annabi Musa littafi Isra'il haka Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi kuma ya sanya shi shari'a ga mu'mine waɗanda suke imani da shi saboda haka ba shi gege bane a cikin shi yanda Allah ya sanya annabi Musa manzo ta hanyar ba shi littafi kuma Allah ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam annabi manzon Allah ta hanyar ba shi alqur'ani saboda haka kuma yanda muka ambata cewa maqsudin sura shine tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah kuma yanda ayat sura ta bude tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah kuma babu kokonto akan cewa shine littafin shi littafin Allah ne to daga cikin ayoyi da sura ta kawo domin da tabbatar da wannan maqsudi shine ambaton saukar da littafin at-taura da annabi Musa da kuma sanya shi shari'a ga bani Isra'il. An ambaci bani Isra'il da cewa shari'a ne a gare su saboda bani Isra'il ko ina suka je suna alfahari da kan cewa su ahlul kitabi ne. Suna raina Larabawa akan cewa Larabawa su al'umma ne waɗanda suke ba a ba su littafi ba. Ummiyai wanda har suna ce musu shine wanda ta ka ji yanzu Yahuda suna cewa goyim. Wato kamar yadda suke cewa laysa lana fil ummiyina sabilun babu wata hanyar da za a kama mu don mun zalunci wato ummiyai wato in sun cinye kudin wanda yake ba yahude ba ba su laifi ba saboda waɗannan wato ba su da wata kima a wajen Allah su ne abna'ullah wa ahibba'u saboda haka Larabawa suna ganin banu Isra'il da wannan matsayin to Allah ya ce banu Isra'il littafin da Allah ya ba mu annabi Musa shine ya zama tun shari'a a gare su da har suka zama to a matsayin da kuke ganin su da wannan matsayin saboda haka ko ma idan kuka yi imani littafin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya dauka bani Isra'il haka kuma zai dauka ku dan zai dauka ku fiye da yanda ya dauka bani Isra'il saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya haɗu da annabi Musa ya haɗu da shi a daren Isra'il sama ta shida shi kuma ya zarce da shi har ya je sama ta bakwai ya je Sidratul Muntaha saboda haka matsayinsa ya fi na annabi Musa dan haka in kai imani da shi matsayinsa ya fi matsayin da ni wannan da yake karfafa cewar alqur'ani shi ne dalilin daukaka ga duk al'ummar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka yi imani da shi wadansu malamai sun fassara falakatu fi miryatin min liqa'i kada ta zamanto a cikin kokonto wajen saduwa da shi wannan shi dalilin saduwa da shi yana komawa ya zuwa ga saduwarka da littafin da abin da yake cikin saduwarka da littafin kamar yanda annabi Musa ya sadu da abubuwa na idaya ya haƙuri to haka kai ma kada ka zamanto a cikin kokonto cewa abinda ka sadu da littafi a cikin saduwarka da littafin irin wannan abin da ya samu annabi Musa kai ma zai zo maka za ka yi gogayya da mutane a kan rashin kamar yadda annabi Musa ya yi gogayya da mutane shi yasa idan aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idaya aka bakanta masa sai ce rahimallahu akhi Musa إنه قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الله يجزيك أن أوانا موسى أن تشوتر بشي ده أبن بيت وانا أما يحبون. يتبع ده هكا وانا إشارة يعني ده شوى كركي كوفنتو كان شوى أبن بيت ساميش كما دي ساميش. وانا نتذكر إذا كما وانا نسمع لما انت في دي سكا في إنغان تاوى سكا في قرب فاوى أبسا أبن ده أترويتو ده إذن عباد نتشوى فلاكا في مرية من لقاته kar ka zamanto a cikin kokonto wajen saduwarka da annabi Musa wato a daren da aka yi Isra'il to sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ambaton wato abinda ya samu ga bani Isra'il albarkacin wannan littafi yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina kuma muka sanya jagorori daga cikin su wato shugabanni yahduna bi amrina da suke shiryar da mutane wato da umarninmu suke shiryar da mutane wato da shiryar da katari da dakar da su da muka yi saboda tsayuwarsu a kan al'amarinmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri a kan addininsu suka yi haƙuri a kan bala'i da yake zuwa musu daga abokan gabansu kami bi ayatina yuqinun kuma suka kasance masu sakankancewa masu wato ƙarfin imani da ayoyinmu saboda ne saboda wato sun yi zurfin tunani sun yi zurfin tunani a cikin ayoyin sun yi idraka bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu saboda koyar da littafi da kuke yi da kuma darasin sa yawan karanta littafin da kuke da yawan duba da tsokaci da kai komo a cikin fahimtar sa da aiki da shi to da suke wannan sai muka sanya su suka zamanto a immatul din wato jagororin addini wannan ayar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yana yawan istishhadi da ita akan cewar abinda zai ba mu mutum jagoranci a cikin addini ya zamanto shi shugaba a cikin addini shine hakuri da kuma ilimi ne kan yayi shi ne menene shugabanci a cikin addini shugabanci a cikin addini shine ake ce maka sheikh ustaz doktor wane ne ai ta gaya maka mukamai da title iri-iri wannan ba shi ne ba jagoranci a cikin addini shi ne ka zamanto wanda zai nuna ma mutane hanya a rinka koyi da kai kan bin Allah a rinka komawa zuwa gare ka wajen sanin hukuncin Allah ya zamanto cewar ta hanyarka ake zamantowa mutane suke zamantowa mutanen kirki ta hanyarka mutane suke zamantowa abin soyayya ga Allah kana sanya mutane su zamanto wanda Allah yake so kana sanya Allah ya zamanto wanda mutane suke so wannan shine jagora a cikin addini wanda Allah ne muttaqina imama hablana min rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama dace wannan addu'a ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah wato wanda za a koyi da su a wajen bin Allah wannan shi ake nufi ba a gama gaya maka title iri-iri ba muftin ana shekul islam wane ne duk wannan kuma amma ya tafi akan cewa wannan kawai matsayi ne na duniya in ka je ko ina da manya-manyan rawani da manya-manyan alke ba sai ake buɗa ma waje kai aka san kai ne amma ba wanda yake amfana da kai to ba ka fatawar aka karantarwar aka komai shi kasar rawani sai kasuwar aljaba
lillahi
wannan ba shine shugabancin addini to kuma shi shugabancin addini baya samuwa sai ga wanda suka hada waɗannan sifofi hakuri a cikin bin addini da hakuri akan ibtila'in da zai zo yayin da kai kirayi zuwa ga addini sannan kuma da ilimi ne zurfi wanda zai sanya ilimi wanda babu ko shakka a ciki ka kore ma kanka shakka kuma kana kore shakka ga bayin Allah to wannan shine yake baba yake bayar da al-imama fi din duba shekul islam ibn taymiya irin yanda ya kasance inda ya kasance saboda hakuri a cikin kurkuku ya mutu ya tsoron fadan sunan sa amma yanzu gashi nan dukkan wani abu in kaji an ce kala shekul islam sai ka duka waya ne a cikin abinda ma ka sani kana so ka ji yaya shekul islam ya faɗi shi don kar ya zamanto a cikin sanin naka akwai wata gurɓatacciyar fahimta komai ana komawa ya zuwa da a san shi munan da tsoratar da mu akarin tsayi a cikin al'ummar nan da shekul islam ya faɗi ana cewa zamuyar alƙalami ce ta same shi ya taɓa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba a faɗa a kan shi karatunsa karatun fatawa majmu'ul fatawa shi yasa muka san wani ne Ibn Taymiya ba dan abin da mutane suke faɗa ba in aka daka abin da mutane suke faɗa ba tsoron su za a ci amma karanta shi duk wanda ya karanta littafin sa zai san cewa wannan haƙiƙa imamu ne a ummatul muttaqin to haka imama take a cikin addini kuma haka sahabbai suka rinka neman wannan yana da cikin addu'ar Abdullahi bin Umar اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما الله كنونا من الجسيا جسيا كبان إيكم جنتا كنونا من كريا كريا كبان إيكم جنتا حتى سنيا تتزمنتو تارك شي منا يزمنتو من أشي حنيا kuma ka sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah ita ce addu'a Abdullahi bin Umar abu baba abin da zaka samu irin wannan ka duba ka gani irin waɗannan bayan Allah irin Imam Nawawi shi kana 46 kawai yayi a duniya 46 kawai yayi a duniya ko aure bai yi ba bai san Imam Nawawi ya kanta a gefen shimfiɗaye bacci ba irin hakurin da yake ba sai dai ya shingiɗe haka da sai suna gefen sa haka zai ɗan yi bacci amma a shekara 46 ɗin nan duba abin da yayi annabi sharhu nawawi ya rubuta talibi da riyadu salihin duk wani masallaci da ake takama da shi ana so a tarbiyar mutane riyadu salihin ake karanta duk wata makarantar islamiyya sai sun karanta 40 nawawi ga al azkar wanda daga al azkar ne ake tafi sunan muslim da sauransu ga sharhin in aka zo fannin hadisi ma a sharhin sahih muslim shi ake takama da shi shekara 46 kawai babu ranar da ba za a babu ranar da ba zai samu lada ba ta hanyar karanta wani misali da cikin wannan misali ne ba a ko maganar su ainihin manyan a'immatul muttaqin din renan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba Abdullahi bin Mas'ud shi kadai ne bai kufa Sayyidina Umar yana cewa na fifita ko akai na da Ibn Mas'ud shi kadai yana yin kufa gabaki daya ilimin a garin kufa almajiran Ibn Mas'ud haka suka yada addini garuruwan musulunci sahabi ɗaya ake kaiwa shi ta ga ya zama to ya raya wannan garin gabaki daya garin su zama to manyan almajiransa su ne manyan jagororin wannan al'umma daga mutum ɗaya haka sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama to kowannen su tauraro ne to saboda ne saboda kamar yanda Allah ya faɗa wa ja'alna min a'immatin yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sun yi hakuri kan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya suka koyi ayoyin Allah suka sami yaqini a cikin su Allah ya ba su imama a cikin addini Allah ba zai ba ka imama a cikin addini ba sai ya gada ka tsana tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada bidan lahira kenan ba ma sanya shi da waɗanda suke son fankama da ɗaukaka a duniya ko kuma karna sai dai waɗanda suke son al'amarin Allah ya samu tabbata Allah ka ba mu imama a cikin alheri to sannan Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun ubangijinka hakika shine ubangijinka shine wannan wanda zai yi hukunci a tsakanin sarana a kiyama a cikin abin da suka kasance suna sabawa to wannan wato yayin da bani Isra'il suka zamanto haka wannan ba zai kore cewa daga baya sun sassafa ba har sun yi karban koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kisa suka samu shugabanci a cikin addini amma san rai ya shigo ciki sun suka sassafa ma juna a cikin wannan akwai ishara ga cewa ko da mutane sun nemi sun dauki farkin imama a cikin addini idan suka yi sabani sabanin da zai sanya su bar addini sabanin da zai gina shi akan san rai da san zuciya to wannan zai sanya su bar hanya to in sun koma ga Allah rana alkiyama Allah zai hukunci a tsakanin su wannan tahdir ne ga gargadi akan waɗanda suka tafi suka dauki tafarkin bar addini da tafarkin sanin addini da neman yaqini a cikin sa da kar su zamanto sabani shine al'amari sai daga cikin abin da yake kawo sabani kuwa shine zalunci kowa yana so ya nuna shi shine babu kamar sa shi so yake kawai a ji sunan sa so yake kawai a ji sautin sa so yake ya zamanto kan cewa shi ake nuni da shi da ya to wannan shine sai daga cikin abin da yake kawo sabani kenan wanda shine yana daga cikin zaluncin da zai sanya mutane kuma a zo a raba gari addini daya amma sai kaga wannan ya dauki wannan bangaren wannan yayi wannan hanyar an bar addinin an kama bin soyayya soyayyar zuciya to yayin idan wannan abin ya faru Allah madaukakin sarki yayi wannan gargadi al'amarin yana wajen Allah za a koma ga Allah kuma zai yi hukunci ya rarrabe a tsakanin su a cikin wannan sabanin da suke ne gaskiya ya tabbata akan gaskiyar sa wanda ya ƙarya kuma Allah ya ce ba kai ce ka ce Allah kake yi ma amma ƙarya kake ba Allah kake yi ma ba kai ne dan a ce maka kai malami ne kuma an faɗa ana tura mutum zuwa ga azabar Allah Allah ya kiyaye mu sannan sai Allah ta'ala ya ce
awalam yahlilahu kam ahlakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم
Allah ya ce awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim shin ya zamanto shiriya a gare su ba cewa da yawa mun halakar da al'ummomi a gabanin su da yawa al'ummomi mun halakar da su a gabanin su yamshuna fi masakinihim suna tafiya a cikin wuraren zamansu inna fi dhalika laaya a cikin wannan wato al'amari a cikin wannan abin da Allah madaukakin sarki yace ba su gani shi ba a wannan halakar da waɗannan al'ummomi da aka yi laayati akwai ayoyi da suke nuni akan kudrar Allah afala yasma'un to shin ba za su ji ba shin ba za su ji ba ji wanda yake zai amfane su wannan wato wa'azi ne da Allah ya ƙara surar da shi na janyo hankali a kan duba ya tsokaci ya zuwa ga ayoyi ayar farko da Allah ya faɗa shine antar wato al'ummomi da dama da Allah ya halakar da su shi ne suna tafiya a wuraren zaman su wanda suna tafiya a wuraren zaman su zai iya komawa ya zuwa ga su waɗanda aka ce shin ba zai zamanto shiriya a gare su ba su duka wannan wato su wanda ake karanta musu alqur'ani a wuraren zaman al'ummomi da aka halakar kamar yayin da duk larabawan Quraysh za su tafi kasuwanci zuwa Jordan sai sun bi ta Madainu Saleh Madainu Saleh gidajen Ali Samu a sunan hanyar da ana ganin sai su muke ta nan waje za su gan su sai ka kan kanin gidajen suke wucewa ta sai dinar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da bai tafi yakin Abu ta ciki ya wuce da ya wuce yace kar ku shiga cikin gidajen waɗanda aka azabtar da su kace kuna kuka ko kuma kuna takawa kuka sai lulluɓe kansa ya sunkuya ya gaggawa tafiya su tuna fi masakinihim kana wucewa ta wuraren zaman waɗannan al'ummomi da aka halaka haka za su zo su wuce rijiyar mutanen Annabi Shu'aib za su zo su wuce ta wato wannan buhaira din wannan tafki tafkin da yake ba na ruwa ba irin ruwan al'ada tafkin da yake shine wurin da aka halakar da mutanen Annabi Lut tafkin da in ka shiga ba za ka lume ba saboda yanda ruwan ya zama to yayi tudu yayi karfin da ba a lumewa a cikin sa ruwa ne amma ba za ka lume ba sai ka kwanta a kanka kamar yanda za ka kwanta a kan yashi amma ka je jikin ka zai tsaci da kafa amma duk suna wucewa to wannan bai zama to shari'a a gare su ba akan cewar Allah madaukakin sarki yana da iko ya halakar da su ko akan cewar Allah zai tashi alkiyama domin da su waɗannan sun yi zamanin su ya wuce Allah ya kawo waɗansu saboda haka kuma idan kuka yi kuka mutu wannan ba zai nuna ƙarshen rayuwa ba kenan ƙarshen al'amura kenan Allah zai kawo wasu saboda haka al'amarin na Allah ne wannan ba zai zama to shari'a a gare su ba sai Allah ya ce afala yasma'un to shin yaya ba za su ji ba yaya ba ka ji ko ana faɗa musu abin da zai sanya su su ji an fara da kaddamar da ayar ji akan ayar gani saboda tasirin ji ya fi tasirin gani a wajen dan adam shi yasa ko ina alqur'ani za ka ana kaddamar da ji akan gani to sannan Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-jurus shin ba su gani ba cewa muna koro ruwa ya zuwa ga kasa wadda take ke kasasa wa nuhriju bihi zar'a in fitar da tsirrai da wannan ruwan ya'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wanda dabbobinsu da su kansu suke ci daga wannan tsirran da muka fitar da shi to afala yusirun shin ba za su duba ba ba za su gani ba shin ba sa gani ne wato ga ayoyi nan iri wanda za su nuna maka cikar kudurar Allah akwai wani wanda yake wannan ba Allah ba akwai wani wanda yake ba da labarin cewa shi yayi da sana ma har abin ya rikice a gaban ka wato jiya ina ƙara tunani akan yadda ayar nan ta zo ya tawaffaku malakul maut yace yanzu wannan akwai wani wanda ya zo ya maka bayanin ga inda mutuwa za ta yi kuma in ka mutu ga inda za ka tafi akwai wani science textbook da ya zo ya kawo maka wannan akwai wani theory na science da ya zo ya kawo maka wannan akwai wata tatsuniya ma wadda za ta gaya maka wannan amma Allah shine yake gaya maka ga yanda mutuwarka za ta kasance mala'ikan mutuwa ne zai ɗauki ranka sannan in ka mutu wajen Allah za a mayar da kai Allah yana gaya maka wannan bai kawo maka wani abu da zai rikitar da kai ba cewa ai wani ma ya zo ya faɗa bari na auna na Allah bari na auna na wannan gani wanne zan yarda da shi Allah shine ya gaya maka a harshen manzanninsa babu waɗansu wanda suka kawo bayanin rayuwa bayan mutuwa in ba annabawan Allah ba a cikin su da Allah ya saukar daga alqur'ani sai kuma sauran alkutubus samawiya injila da taura da azzabur to wannan bai sai ga wato aya ba to shi waɗannan ayoyi shi Allah yake ta maimaitawa akwai wani wanda yake wanda da cikin waɗannan abubuwa kai koma ya zo yayi da'awa ne yace shine yayi ko da'awa ba wanda yake yin wannan to tare da wannan sai Allah ta'ala kuma yace wa yaquluna mata hadha kuma suna cewa yaushe ne wannan hukuncin wanda kuke cewa za a tsakanin mu da ku za a bayyana ku akan cewa ku ne masu gaskiya mu kuma mu ne makaryata yaushe ne wannan hukuncin zai kasance Allah yake suna faɗan haka to an fuskanci su mushrikai da wannan wa'azi sai Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga jawabin da zai ba su yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum lahum yunzaru ce ne ranar hukuncin Allah imanin waɗanda suka kafirta ba zai amfane su ba kuma ba za a saurara musu ba wato kyali tambayar da kike ba sai ka ba su amsa ba dan wannan amsar abu ne wanda yake Allah ne kadai ya sani lokacin da abin da Allah ya ce zai zo lokacin da zai zo abin da ya sani shi kuma wannan yana daga cikin abin da zai sa san cewar kai ba kage kake ba ba kirkirowa kake ba kai ma abinda ake gaya maka kai ma kana da mutakarka akwai al'amarin na Allah ne kuma kai ba kai ne Allah ba ba kai ne ne al'amarin ba yasa sai ba a ce ya amsa musu ba abinda suke so ba sai aka ce ya amsa musu da abinda yake shine mai isa mutaka shine abinda zai faru a wannan ranar hukunci ranar hukunci wanda yake kaga an tabbatar da cewa tana nan take to idan wannan rana ta zo to ku shiga take yin ku ji tsoro na abinda zai same ku domin imani a wannan ranar ba zai amfana ba za ku gaskata amma a lokacin nan gaskatawar ku ba za ta amfane ku ba ko ba za a saurara muku ba ba za a ba ku wata dama ba ba za a ba ku wata fursa da za ku sake la'akari da za ku sake komawa ku yi izina ku yi la'akari ba la al'amarin an riga an kare shi sannan sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'rid anhu ka kawo da kai gaba da su wato rabu da su bayan ka gargaɗe su ka gaya musu abin da aka ce ka gaya musu to kale su da abin da suke yi suna tsangwamarta suna mata izgili suna kiran ka sunaye suna danganta ka ya zuwa ga ƙarya suna ƙaryata ka to da kai gaba da su ba su ne a gaban ka ba wan tawbi sai dai ka saurara saukar hukuncin Allah innahum muntazirun su ma fa sauraro suke yi sifa ta same ka suna sauraro su ga abin da zai same ka to ku saurara su ma suna sauraro za ku gani al'aqibatu lilmuttaqin kyakkyawan ƙarshe ga masu tsoron Allah ne to kana jira su ma jira suke yi dan su ai abin da suke faɗa an yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun kuka suna cewa mawaki ne da muke sauraron musibar mutuwa za ta zo ta kame shi ai abin da suke cewa kenan ai ku kame shi ba mawaki bane kamar an yi mawaka kamar sa musibar mutuwa za ta zo ta gama da shi duk mu huta daga wannan abin da yake faɗa kamar yanda ya faru da waɗansu mawaka to suna sauraro su ga saukar mutuwa a kanta to ku saurara shi ma suna wannan sauraron ba a ga wanda akiba za ta kasance a gare shi wato akibar za ta kasance gare ka ne domin abinda suke sauraro kan cewar za su gani na kan cewar wato juyin zamani da masifar mutuwa za ta afka a kanka su huta daga gare ka to ba za su samu wannan ba bal kai ne za ka samu abinda zai sanyaya ranka ka ga abinda zai faru a gare su haka kuma ya faru ranar yakin Badar ya je ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya ce hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da ubangijin ya alƙawarta muku gaskiya ne fa inni qad wajadtu ma wa'ada li rabbi haqqan domin ni abin da ubangiji na ya alƙawarta mun na same shi gaskiya wannan ba tarihi ne nuna mana ba ba haka ake ba tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alqur'anin Allah yayi gaskiya abinda Allah ya faɗa kenan Allah ka saka dukkan mu da hakkar alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كن زعما امسى تنبيوي ان شاء الله واتس اوف امين ذكركو اكاي وندا يچي ا جنو هنكلين جماعه ماسو تفيا ا اتيكين جيرجين اثيوبيا دغ كانو zuwa jidda zuwa Addis Ababa domin jirgin yana sauka karfe 7:20 a Addis Ababa kuma ana shan ruwa karfe 7 a Addis Ababa ko 7:00 to waɗansu suna cikin jirgi duba da ganin cewar lokacin shan ruwa yayi a Addis Ababa sai suka ganin rana suna sama suna ganin rana amma agogo ya nuna cewa a ƙasa a Ethiopia a Addis Ababa an sha azumi saboda haka sai su ɗauka hukuncin ƴan Addis Ababa ne ba hukuncin ƴan sama jannati ba sai su sha ruwa to hakikatan wannan kuskure ne shi yasa wannan ɗan uwa wanda ya san fatuwar da aka yi a wannan majalisi ya ja hankalin mutane a cikin jirgin ya ce kusan dai rabi ba su sha ba amma kusan rabin jirgin duk sun karya azumi to idan mutum ya karya azumi yana ganin rana hakika wannan rana ta azumin sa ya karya ta dole sai ya rama wannan ba azumi sai dai ba za a ce yayi kafara ba tunda ba ganganci yayi ba mutum idan yana sama sai la aka sallallahu alaihi wasallam kuma yanda hadisin sayyidina Umar ka'ida ya bayar إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا دري يفسكنتو دجنا ينون جبل كما رانا تجوي بايا دجنا ينون يما كما رانا وتوني يجوي بايا دجنا كما رانا تفاعي لقيتي وغربت الشمس رانا تفاعي يومي أجمي يا كري أجمي يا شاروة في أنشك وأن ننشرك في رانا تفاعي في رانا تفاعي باتي أبوغو يامورة تنشوكنا وجن رانا تفاعي kai sai rana a wajenka ta fadi to faduwar rana a wajenka shine zaman tun baka ganin wa baka ganin rana a sama kuma in ban da barashin hakuri yayin da kake yin gabas zaka kana saurun faduwa yayin da kake yamma ne zaka dade baka fadi sai ka tafiya kana ganin ta in ka tafiya kana ganin ta kuma ka ga ta ƙara tafiya sai ka ga ta ƙaro sama saboda saurun jirgin sai ka ga yaje wajen da ranar a lokacin kaje kamar wato ranar ta tashi dagowa sama amma an kana tafiya gabas haka za ta rinka raguwa haka za ta nan da nan za ta fadi ko da kada a rinka gajen hakuri wannan jawo hankali ne musamman yanzu ana cikin tafiya umra kuma daga cikin jiragen da ake tafiya da su a cikin jirgin Ethiopia ne kuma ana samun wannan saboda haka sai a fuska inda ta biyu wani dan uwa shi kuma yake cewa dan Allah wai menene hukuncin gaisuwar azumi da ake yi din nan a ce yaya ibada ne hukuncin ta an shari'a ne in an gaisa da mutum sai ce yaya ibada wato mutane wani lokaci suna da zurfafawa suna da zafafawa wannan al'ada ce wannan al'ada ce dan an ce kamar mutum an zo yaya kwanan iyali yaya mutan gida yaya zafin garin nan in ba hadda na Fulani yaya kaji yaya nagge yaya duk san yau wannan tambaya kuma hanya ce da wanda zai wajenka ya sake kana fada yana fada kana fada amma ba ka zo ka zauna bayi masa assalamu alaikum sai salam ne dukkin ba ne kanta ba za ka sake ba amma in ka fadi wannan to ya saki jiki da kai to al'ada ce amma in aka mai da abun wani wani abu na wani hukuncin addini da ake so a ji dan a mayar da shi a ce a wannan bid'a ne ai sahabbai ba su irin wannan gaisuwar ba to shikenan ka je muka sawa mutane kukumi na ba sai da addini wannan al'ada ce ba addini bane saboda haka idan mutane in ka zaɓi cewar in an ce yaya azumi ya kishirwa ya ibada in ka ce alhamdulillah ka yi zikiri in maimakon ka ce alhamdulillah ka ce Allah ya karɓa mana ka ta yi addu'a shikenan ta amfane ka ta amfane shi kun taimaka ma juna wajen zikirin Allah to baka da Allah kar'a tsananta to sannan dangane da fatuwar da na amsa tabbacin tafiya zuwa wata akwai wanda daga cikin ƴan uwa ito yana cewa saboda ayar يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان كر وي أمس الدنيش وأي تتيا الله يشي أي أباين أسا وأن الكرأة أوتا كان شوازي كوش حنيا نا وتوقر نزوى سرر ثمانية دعكي دوقر نزنو أبوه وعد آيوي أبو لك كما سفيس اسفلوريشن ما عندما ما بنشي كرأة وانا عندما نشي شيوان جيكي شيوار shin ya kamata ya je wata dan ya ga aya cewa ne babu bukatar wani ba wai nace ba za a yi space exploration bane tare da cewa ita wannan aya idan su suna cewa wannan nuni ne akan cewa wato umarni ne na nadabi cewa tunda ba za wato na kan fudu na inna bi sultan ba za ku iya fita daga cikin iyakokin sama da kasa ba kai da hujja kai da sultani kai da karfi to wannan kamar ishara ne akan cewa ku nemi kafa amma kusan jama'ir masu tafsir da su akan wannan fassara ba fassara da suka fi shine cewa wannan ayar ta ajibi ce ba ba za ku iya fita daga cikin sassan sama da kasa ba to tunda ai ma cewa ake ku fita daga cikin sassan sama ina za ka fita daga cikin sassan sama in ka fita daga cikin sama ina kenan sai babu wani abu a wajen sama sai al'arshi to haka ba zai yiwu ka je ba shi yasa Allah ya hikaya a cikin suratul jin suka ce su aljunudun wa anna zananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu hawa mutum ba za su iya ba kuma mun tabbatar kan cewa ba za mu gagari Allah a cikin kasa ba ba za mu gagare shi a wajen gudu ba a inda za mu gudu kuma abin da ayar take faɗa kenan ta suratul rahman
Allah ta'ala a'ala. To sai wannan kuma yake cewa Allah ya ƙara malin ilimi da lafiya da nisan kwana, Allah ya barkaci rayuwa tare da mu baki daya. Menene asalin kabbara bayan kammala duk sura daga suratul fil zuwa nas, yayin da mutane da mutum yake saukar alqur'ani ne kuma sai wannan sunna ce ta alqur'a, waɗansu daga cikin qura'u na kufa suna yin haka, yayin da suka zo ƙarshen suratul duha, ba suratul fil bane, daga alam na sharaha ne, waɗansu kuma suna farawa tun daga duha. Wannan sunna ce ta alqur'a, amma babu wani abu da aka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin hadisi da isnadi. Sai dai wannan zai iya zamantowa yana daga cikin al'amal al-mawrud, aiki wanda aka same shi, wanda ko ba a samu riwaya ba, an samu wato sanannun makarantar alqur'ani cewa yayin da suke karatun alqur'ani haka aka karanta, haka aka karantar da su, cewa idan aka zo daga cikin inda an aka zo za a fara, aka gama wadduha, in za a karanta alam nashra, sai ayi bismillah, Allahu akbar wa lillahi alhamdu, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamdu, sai ayi bismillahir rahmanir rahim, sai a karanta a kowace sura, sai a karanta waɗansu kuma kawai sai Allahu akbar in bismillahir rahmanir rahim. Wannan Imam Ahmad kamar yanda Ibnu Qudama da hadewa na gani ya ambata a cikin al-Mughni, cewa wannan sunna ce ta al-Qurra da suke yi a Kufa. Qurra'ul Kufa kuwa su ne Hamza da Kisa'i da Asim. Hamza da Kisa'i da Asim su ne garin Kufa, su ne ya tara Qurra'u har guda uku. Har guda uku ya tara su. Sun fashe. Na'am. Sannan wannan ya ce malam menene, sannan tabi ya ce malam menene hukuncin yin sujudu tilawa, yayin da mutum yake sallah ta nawafil ko farilla, sannan kuma ya ake yi. Sai kamar yadda ake yi in ka zo kuka gani ake yi a cikin sallar tarawih da kuma sallar farilla ma, yayin da limami yake karanta aya da yake akwai sujada, zai yi kabbara ya sujada. Haka shi ma idan yana sallar ta nafila shi kadai ko sallar farilla, ya karanta aya da take da sujada, to sai ya kabbara ya sujada, sannan ya kabbara ya dago. Wannan yi sunna ne, amma ba dole bane idan ya karanta bai yi sujadar ba, babu laifi, domin kamar yadda aka ruwaito wani ya karanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi sujadar ba, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada tare da shi ba, sai ya ce ai kai ne limamin da ya tambaye shi me yasa ni baka sujada tare da ni ba ya Rasulullah, sai kuma ta yi sujada daga shi wancan, sai ya ce ai kai ne mai karatu, yayin da baka karanta ba shi yasa ban yi sujada ba, shi kuma yayin da ya karanta ne sujada tare da shi. Kaga da yake bai karanta ba, bai hizinta masa sai yayi ba, ya nuna yin sujadar ba lazimi ba ne, amma mustahabbi ne. A tabu da ke. Na'am. To, wai waɗansu jiragen suna sanarwa, to in sun sanar baki a leko, amma in ba su sanar ba, za ka iya tambayar su, ka ce rana ta faɗi, tunda kamar in ana tafiya ta yamma. Kaga ba za ka ga faɗuwar ranar ba, sai dai in jirgin ya ɗan kai kaita. Amma shi pilot yana shi in ka je daga baya, in ka leƙa ta jikin taga za ka iya ɗan gani in ranar tana nan. In tana nan za ka yi ijtihadi gwargwadon ikon ka dai. Sai wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi mai amfani, Allah ya ji ɗan magabata a nan. Wannan azumi ake dina guda bakwai. Amma nan na rama guda hudu saura uku, to Allah bai bani iko ba da na yi tambaya, sai aka ce wai kowane ɗaya yana mazaunin 60, wani kuma ya ce ina rama kuma sai na ciyar, to malam wanne ne daidai? Allah ya ƙara malam lafiya. A ina babu zancen mazaunin 60, wannan duk wanda ya gaya maka wannan ya azabtar da kai. Abin da yake a kanka shi ne za ka rama wannan guda uku, sannan da kowace rana ka ciyar da mutum ɗaya, shi ma idan rashin ramuwar guda uku ta yi ne bisa saki, amma in kana da uzuri da ya sanya ba kai ba, kamar alal misali ta kasance mai yawan tafiye-tafiye, ko ka yi ta jinyar rashin lafiya, ko kuma lokacin da ya zamanto sauran kwana bakwai azumi ya zo, sai kai hudu kafin kai uku sai rashin lafiya ya zo maka, ka faɗi rashin lafiya ba ka rama guda uku ba, to anan wajen babu saki a gare ka, sai kawai ka rama uku ko ciyarwar ba za ka yi ba. Ciyarwar idan ya zamanto ka yi saki wajen rashin ramawa a wani Ramadan ɗin, to shi ne bisa fatawar
sahabbai an ruwaito fata wannan daga ibnu abbas daga ibnu umar to kirkayi ta ciyar kamar yadda yake matabar imam malik rahmatullahi alaihi to sai kuma wannan yace Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana a cikin iyayen mu baki daya amin ana kai magana akan girmama bako kamar yadda musulunci ne bayani to bakon da yazo ba tare da sanarwa ba ya halatta a girmama shi ai shine bakon ai shine bakon wanda yazo tare da sanarwa wanda yazo tare da sanarwa ai da ya karka kai wannan shine bakon jama'a wanda yazo maka ba tare da sanarwa ba shine ya cancanci wannan girmamawa shine ya cancanci wannan girmamawa shi aka bashi wannan haƙƙi shi aka bashi wannan haƙƙi saboda haka kada a dauki al'adar turawa wannan al'adar turawa ce cewa idan mutum yazo maka gida ba tare da ya sanar da kai ba to kar ma ka bude masa kofa wannan al'adar turawa ne wanda yake bako matafiyi in yazo maka to yana da haƙƙi sai kuma duk da wannan akwai la'akari da akwai la'akari da barna kawar da barna jar'ul mafasid a zamani irin wannan wanda baka san irin wato baka san mugu ba ko baka san wanda yake zuwa da mugun da mugun niyya ba to wannan kai tsantsini kai taka tsantsan ko ka dauki matakai wanda zaka tabbatar kan cewa ka nemi kariya ga kanka da iyalanka wannan wajibi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qudu hijrakum ya kun da suke imani ku dauki matakan kare kanku saboda haka ba za ka ce za ka bude kofar ka ga kowa ba ya zama to kana shigo da miyagu cikin gidanka ko kuma kana ba da damar da za a ce kai kanka mai saukar miyagu ne a dole sai da tsantseni wannan ba zai hana kai bincike ba idan kai bincike zuciyarka ta nutsu akan cewa wannan ba mugu bane wannan ya cancanci wato ya zamanto ibnu sabil to sai kai masa abin da ya dace na haƙƙin bako wallahu ta'ala a'ala to sannan akan maganar ramuwar azumi da aka yi a karatun da ya gabata aka ta wancan azumin ta yi shirin ramawa to azumi na biyar wani malami ya ba mu fatawa akan za ka iya ciyarwa tun daga nan kuma ta ci gaba da ciyarwa to bayan sallah Allah ya sa ka da wani tsohon ciki to me matsayin wannan azumi da ta ciyar da kuma wannan da dama tun farko kace tana so ta rama wannan azumi da ta ciyar tun da an mata fatawa duk da yake wannan fatawa mai tsananin rauni ce amma an ruwe ko wannan kaulin daga Ibnu Abbas duk da yake kauli ne mahjur dukkan mazahibul arba'a ba wanda yake fa akan wannan kauli amma tun da ba rai ta duba wani malami ne yayi wannan fatawa karar ya je ya gaya mata wannan fatawa dan ka duk wanda ya magana da irin wannan fatawa karar ce sun ji ya dace a fatawa wannan saboda an yi ta bayani akan wannan cewa magana ce wanda take ba ta da dalili magana ce da ta fata da dalili ita kanta riwaya daga Ibnu Abbas ai take kai riwaya da ake mata ba me yasa zaka dauki wannan magana ta Ibnu Abbas sai isnadin ta ma akwai magana a nan sai ka bar sauran riwayoyin da aka zo daga Ibnu Abbas kuma ka taba mazahirin alqur'ani ka taba mazahir ka taba mazahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan magana ce ta ijtihadi ka taba to ba in sa a ce maka wannan magana akwai wato akwai abin da bai dace a ciki ba amma in ka ci karo da zahirin alqur'ani za a iya sifanta ta da rauni za a iya sifanta ta da cewa ta ratsa hanya amma tun da ta yi ne bisa fatawa wannan ranaku da wannan ciyarwar da ce ba za ta rama shi ba amma yanzu wanda yake amma sauran wanda yanzu yake kanta za ka ɗauke su ne a matsayin ramawa za ka yi a ciyarwa za ka yi ba wannan shi ne sahihi da kowacce fatawa da ake mata ba ta dace da inganci Allahu ta'ala a'ala sannan wanda yake ya shek barka da izada Allah ubangiji ya kara lafiya da nisan kwana masu albarka ya ji kan hajiya da shek zarban amin ya shek tambaya ta ita ce farkon kwanakin wata yana kamawa tun magariba aka lissafin kowace rana a musulunci tana shiga da zarar magariba ta yi amma ina ganin mu a Hausawa idan an yi haihuwa ko mutuwa bayan magariba ko cikin dare in ji da kai bayan asuba ba to ba a lissafin ka a cikin wannan ranar sai dai a ce jiya mun lissafin sai bayan asuba yake farawa don Allah malam yaya abun yake mutuwa ba ta da wannan ma'ana amma dai haihuwa ta take take da wannan kuma kuma tsakani ne tsakanin Imam Malik da jumhurin malamai kan cewar idan wato haihuwar da aka yi bayan sallar asuba ce to ba za a yi lissafi idan bayan sallar asuba ce ba za a yi lissafi da wannan ranar ba wato idan kamar a ce ranar juma'a bayan sallar asuba sai a dauka kan cewa sai a dauka asabar ce ranar farko asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shi ne ranar bakwai ranar da za a yi wato suna amma idan kafin sallar asuba ne to za a yi lissafi da wannan ranar sai ya zamanto juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ranar da za a yi suna in kafin sallar asuba ne wannan abu ne wanda yake danci lissafin kwanakin da za a yi a suna amma dangane da mutuwa na ruwanka da cewa wanda aka yi kana so ka san kwana so ake aika sadakar uku kenan da sadakar bakwai sadakar uku da sadakar bakwai ba ta da asiri a cikin addini kar ai la'akari da wannan amma hakika yanda ba wai larabawa ba yanda musulunci ya zo haka ake lissafi dare yake zuwa kafin rana saboda haka daren da aka ga wata ramadan ya shigo shi yasa za a ga a harami daga zara an ce yau daren ramadan daren ɗaya ga wata ake fara yin tarawih sannan wannan ya ce na kasance al'ada ta kwana bakwai nake yi bayan na yi family planning kuma kwana goma sha hudu ɗan lokacin ma sai na sha magani sannan zai ɗauke shi malam yaya zan yi da azumi ba ake kika janyo makanki tunda kike family planning dole al'ada ki tsari kici saboda haka za ki aiki da tamizin da kike da shi idan jinin ya zo a sifar jini na al'ada ki bar sallah in ya zo ba a sifar jini na al'ada ba sai ki ci gaba da yin sallar ki kuma ki ci gaba da yin azumi idan kuma kika ga jinin bai ɗaya ne ki ce ta yi al'ada ki ce ta canza maimakon kwana bakwai ta koma kwana goma sha hudu duk za ki ɗauka a matsayin al'ada ne na tsawon da ke kwana bai wuce kwana goma sha biyar ba in ya wuce kwana goma sha biyar ne to shi ne dole za ki wanka ki rinka sallah kuma ki rinka yin azumi saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin irin rikicin da ake samu ga masu yin wannan abubuwan na family planning to sai wannan ko wata doguwar tambaya ban san ta karanta ta bani kulasa wannan ya ce malam Allah ya cikin hajjiya ya ƙara wa rayuwa albarka amin malam tambaya ta shi ne menene hukuncin ɗan da yake ƙoƙarin yi wa mahaifansa nasiha kan wani abu da suke aikatawa ba daidai ba amma sai mahaifiyarsa take jin haushin haka har take furta kalamai marasa daɗi akan yaron shi kuma yaron baya son maganar ko sirrin gidansu ya fita waje kuma ga shi kaɗai ne ya yi shi kaɗai ne ya yi karatun zamani da na addini a gidan har yake iya faɗa musu gaskiya amma sai mahaifiyar take yabon sauran da ba sa faɗa mata gaskiya akan kuskurenta shi kuma take kallonsa marar biyayya sannan dan Allah a kai neman taimakon Allah kada ka gajiya kuma ka yi haƙuri akan duk abin da zai zo maka kada ka rinka zaƙewa kana takamakansa ai kai gaskiya kake faɗa kai ka sani su kuma ba su sani ba kai ka yi karatu su ba su yi karatu ba saboda haka za ka jefa musu ita yadda ya cancanta ko su ɗauka ko su ƙi gaskiya kake faɗa kar ka yi irin wannan tunanin wannan kuskure ne Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu tafarki madan gaishe na'am duk hanyoyin da zai yi na dabara inda yake za su iya ɗauka wani lokaci ba lallai ya zama to daga fuskarsa ba gaskiya ne zai iya sanya sa'o'insu su su gaya musu na'am yana tambayar ne ta yi aure ta ta ba iyayenta ne? Kale dai saboda lokaci ya kuri. Jama'a akwai sanarwa wanda yake za a yi. Wannan majalisi namu na yau insha Allah shi ne majalisin da za mu dakatar da karatun tafsiri wannan shekara sai Allah ya kai mu baɗi. Amma a maimakon nan insha Allah akwai jerin gwanon muhalarori da lakcoci wanda malamai za su zo su gabatar a wannan masallaci insha Allah muhabara ta farko malam Sheikh Na'ibi malam Ali Abdul Qadir zai gabatar da ita gobe akan ciyarwa a cikin watan Ramadan sannan da GB da Gata wato ranar 20 da ranar 21 Dr. Muhammad Nabi Inuwa zai kaddamar da muhabara guda biyu a kan Ramadan a kan Al-Qur'ani. Sannan ran 22, ran 23, Malam Aminu Adam Na'ibi zai gabatar da rayuwar salaf a cikin watan Ramadan kwana biyu. Sannan ranar 24 da ranar 25, Dr. Nura Abdullahi zai gabatar da muhabara Ramadan makaranta ce ta Horo. Sannan ranar 26 Dr. Nur Sani shi ma ɗaya daga cikin limamanmu na masallacin Dorayi ke gabatar da muhabara Ramadan a cikin tarihi. Sannan Dr. Hidir Bashir shi ma zai kaddamar da muhabara Maza Ba'da Ramadan, me zai biyo bayan Ramadan. Sannan ranar 27 za a ɗan canza jadwalin saboda waɗansu da za su guda biyu za su ɗaya. Ranar 27 za a yi hatamar majalisin wanda Malam Abdulwahab Abdullah zai zo ya yi, ya amsa tambayoyi, sannan ya hatamar majalisin. Larura ce ta zo ta tafiya, wanda yake kuma tafiyar tana buƙatar biyayya da ba za a saba ba. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya haɗa mu da alkhairi, amma insha Allah za mu dawo ranar 28. Ina fatan Allah ya saukar da za a yi ta tahajji da ni za a yi insha Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخي أروى ما تر ألج أمين أنتك ألج يا ربي ما هي تر ألج تجدين أنتك جد لدر الله يمسر رسوى لا ينجيني أني سوى توجين شكرا أكد ربي. Na roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ka gafarta mata wannan jinya da take, Allah ka sa ya zama to kafara a gare ta, Allah ka sa aljanna makomarta, Allah ka kyauta bayanta, Allah ka haska kabarinta. Za a yi mata sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a makabartar Bai'a. Na roƙon Allah ya bata abinda ake samu ga wanda suke cikin wannan makabarta ta ceto da kuma shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare ta. Ya'yanta kuma da mai gidanta da sauran 'yan uwanta kuma Allah ya ba su hakurin wannan rashi. Akwai ɗan uwan Alhaji Bako wanda kullum yana tare da mu a majalisin nan, kun ji shi ciro kwana biyu ba shi da lafiya. Muna roƙon Allah ya ba shi lafiya, Allah ya inganta masa lafiya. Tiyata da za a yi masa Allah ya ta zama cikin nasara, Allah ya inganta masa lafiya. Mu ma kuma Allah ka ba mu lafiya. Iyayenmu Allah ka gafarta musu, ya'yanmu Allah ka shirye su, Allah ka yi mana maganin fitinar shaye-shaye a cikin wannan al'umma, Allah ka ramu, Allah ka sanya mun da dace da tsayuwa daren lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka fawatiha al-khayri wa khawatimahu wa jawami'a wa awwalahu.